من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاهدو غواتن ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا داري هدو تلاتين دتارا وان دي 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 عشرين دا بقوي غواتن بقوي shekara ta 2018. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, a wannan cibiya ta uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yadda, wanda ke cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci duk rana irin ta yau, a cikin wannan littafi na al-imanu bil yawmil akhir. Littafi ne wanda Dr. Aliyu Muhammad As-Sallabi hafizahullahu ta'ala ya wallafa, wannan kuma shine darasinmu na 56 a cikin jerin darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi. A darasin da muka gabatar satin da ya wuce, mun ci gaba da bayani ne akan abin da ya shafi ceto. Mun ji cewa ashe akwai wasu wayanda Allah madaukakin sarki zai ba su dama su yi ceto banda ceton da muka sani na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin wadanda za su yi ceto bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mala'iku, kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Najm da kuma ainihin wato suratul Anbiya. Sannan daga ciki akwai annabawa, amincin Allah ya tabbata a gare su, da kuma salihan bayi, waɗannan su ma dukkaninsu Allah madaukakin sarki zai ba su izini su yi ceto, kamar yanda ya zo cikin dogon hadisi na sahabi Sa'id al-Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. Hadisi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa mala'iku sun yi ceto, annabawa sun yi ceto, mu'minai sun yi ceto, saura mafi jin kan masu jin kai wato Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ash-shuhada, daga cikin waɗanda za su yi ceto ranar tashin alkiyama akwai shahidai, waɗanda suka yi mutuwar shahada, suka mutu a wajen ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki. To Allah madaukakin sarki zai ba su dama su ceci mutum 70 daga cikin danginsu, kamar yanda muka karanta hadithin ainihin wato wanda yake a cikin Ibnu Majah. Sannan akwai ƴaƴan muminai, Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Anas yana cewa babu wani musulmi da zai haifi ƴaƴa wato a samu guda uku daga cikinsu su mutu kuma ba su balaga ba, face sai sun shigar da shi aljanna da falalar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadithi ne wanda yake Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Janaiz ya ruwaito shi. Sannan akwai hadithin da Imam Malik a cikin Muwatta ya kawo shi, hadithi ne shi ma sahihi, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗaya daga cikin musulmi da ƴaƴansa guda uku za su mutu ya nemi ladan rasuwarsu a wajen Allah madaukakin sarki, kwace sun zama masa garkuwa daga shiga wuta. Wata baiwar Allah ta miki a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya maikin Allah koda ƴaƴan mutun da suka mutu guda biyu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda guda biyu ne matakar mutun bai nuna ainihin wato fusata ya faɗi kalmomi waɗanda suke babu ladabi ba ga Allah subhanahu wataala. Ya yadda inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, da haka ya nemi ladan rasuwar su a wajen Allah za su zama masa garkuwa daga shiga wuta. Daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki zai ba wa dama su yi ceto akwai alqur'ani mai girma, kamar yanda hadisi yazo cikin wato hadisin Abi Umamah al-Bahili hadisin Muslim, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta alqur'ani domin alqur'anin nan zai zo ranar tashin alkiyama ya ceci abokansa, ya ceci mutanansa masu karantawa masu karanta shi. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta masu hasken nan guda biyu, suratul baqara da suratul ali imran, masu haske ne za su haska wa bawa wato rayuwarsa ta duniya, sannan za su haska masa ainihin wato rayuwarsa ta lahira, sannan za su zo ranar alkiyama za su yi masa ainihin wato lema, za su yi masa inuwa. Kai ka ce wasu tsuntsaye ne, jama'a tawaga ta tsuntsaye waɗanda suka jeru suka zo suka bude fuka-fukansu suna yi masa ainihin wato inuwa da lema saboda zafi na wannan rana ta tashin alkiyama. Shi kam wanda yake ta'ammuli da suratul baqara da ali imran baya daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan zafi na rana a wannan ainihin wato rana ta alkiyama. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta suratul baqara, domin riko da suratul baqara mutum ya haddace ta, ya nemi sanin ma'anarta, ya yi kokarin yin aiki da abin da ta kunsa, face rayuwarsa ta yi albarka. Manzo Allah ya ce riko da suratul baqara akwai albarka, babu mai barin suratul baqara ba tare da ya yi kokarin sanin abin da ta kunsa, yana yawan karanta ta, yana aiki da ita ba, face sai ya zamanto ya fada cikin hasara. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tarkuha hasara, barin riko da suratul baqara akwai asara a ciki, wala yastadi'uha albatala. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi karfin masihirta, duk mutumin da yake karanta suratul baqara to da izinin Allah masu tsafi masu sihiri ɗan bori ba yanda za su yi da shi, kamar yadda wasu malaman suka fassara albatala da as-sahara, wasu kuma suka ce wala yastadi'uha albatala wato malalaci rago baya imata. Ba wanda zai haddace suratul baqara ya yi kokarin sanin ma'anarta sai wanda yake jarimi, da haka malalaci ba zai iya ba. Wannan hadisin mun karanta shi satin da ya wuce. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle a cikin alqur'ani akwai wata sura ayoyinta 30 ne, ita ma Allah ta'ala zai bata dama ta ceci wato ma'abotanta ranar alkiyama har sai an gafarta musu. Ita ce tabarakan ladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, wato sura wato wannan hadisin yazo cikin Ibn Majah. Wannan shine darasin da muka karanta satin da ya wuce. قال المؤلف رحمه الله تعالى سادسا الأسباب الجالبة للشفاعة. الأسباب الجالبة للشفاعة أبو نشدا دكتور يكي تشوى الأسباب الجالبة غا وسو تسببا وسو أبوبوا وأن داس جاو ومتن سابن چيتورا نتاشن الكيامة dun mutumin da ya rungumi waɗannan abubuwa ya rike su yana aiki da su za su taimaka masa, za su zama masa sababi na samun ceton ɗaya daga cikin masu ceto din nan, ko ya fada ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya samu ceton mala'iku, ko ya samu ceton sauran annabawa, ko ya samu ceton salihan bayi, ko kuma ya samu ceton alqur'ani ko wasu daga cikin surorin alqur'ani, ko kuma ya samu ceton ƴaƴansa kanana. Da aka ga sabubban da suke jawo mutum ya samu ceto. Ta'addadatil ahadithul warida fi dhikri asbabi shafa'a, wato hadisai sun zo da yawa waɗanda suka ambaci sabubban da suke jawo mutum ya samu ceto ranar alkiyama. Minha, daga cikin su at-tauhidu wa ikhlasu li'ibadati lillah, akwai tauhidi ɗayanta Allah madaukakin sarki a cikin rububiyya da uluhiyya da asma'u was sifat, wa ikhlasu li'ibadati lillah, da kuma tsarkake ibada ga Allah madaukakin sarki. Waɗannan abubuwa guda biyu na daga cikin abubuwan da za su jawo wa mutum samun ceto ranar tashin alkiyama. Lalle mutum ya kokari ya inganta imaninsa, ya zamanto babu sofanan shirka a ciki, sannan mutum ya tabbatar da ya tsarkake ibada ga Allah babu sofanar riya a cikin ta to in aka samu tauhidi sannan ibada ta zama to da ikhlasi babu riya to wannan yana jawo mutun samun ceto ranar tashin alkiyama jaa fil hadith qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi qaulan nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma su'il wato maganar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi man as'adun nasi bi shafa'atika yawm alqiyama qal as'adun nasi bi shafa'ati yawm alqiyama man qala la ilaha illa Allah min qalbihi aw nafsi an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nas wane ne mafi arzikin mutane bi shafa'atika da dacewa da samun cetonka يوم القيامة رانا القيامة قال سيتي أسعد الناس بشفاعتي ما في أرزك متاني داداتي وادتشتونا يوم القيامة رانا القيامة من قال لا إله إلا الله شين دوان دي فرت كلمة شهادة يتي لا إله إلا الله من قلبه يقدر شوانا كلمة أزوج يسا أو نفسه كو أرنسا قلبه أو نفسه دي أبو ديني وانا حديث إمام البخاري يروتو لشكين كتاب العلم kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace la ilaha illallah wato yana daga cikin wadanda za su rabauta za su azurta da samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kalmar tauhidi ta zo a cikin wannan hadisi kenan duk wanda ya mutu da tauhidi yana daga cikin abin da zai sa mutun ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda shi kansa annabi an tambaye shi wane ne zai dace da samun rabauta da ceton ranar kiyama yace shine wanda yace la ilaha illallah kuma ba iya fatar baki ba ya kudurce ta a zuciyarsa kuma gashi ya fade ta domin an ce man qala kaga kenan ya fada da baki sannan min qalbihi ba daga iya bakin ba ta fito ne daga zuciyarsa har baki wanda ya samu wannan to zai samu cetan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace li kulli nabiyyin da'awatul mustajaba kowane annabi yana da addu'a a bar amsawa fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi ya gaggauta ya roki Allah wannan addu'a ta sa wa in ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama manzo Allah ce ni ko na adana addu'a ta na boye ta dan ta zama neman ceto ga al'umma ta ranar al-qiyama fa hiya na'ilatun insha Allah wannan ceton zai samu in Allah ya ga dama ya so mammata ga duk wanda ya mutu min ummati daga al'ummata la yushriku billahi shay'an baya shirka da Allah duk wanda ya mutu baya shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tabbaci a wannan hadisin yana daga cikin wanda zai dace da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shirka tana da hadari shi yasa ake cewa maimaitawa duk girman aiki rusa shi take in aikin mutun ya kai tulin wato fadin Kano in akwai shirka duk sai ta wargaza shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ne yana cikin ulul azumi kai shine ma babu wani annabi sama da shi amma Allah ta'ala ce la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin duk girman annabtan nan in ka kuskura kai shirka shirka nan duk za ta wargaza aikin saboda haka in kana neman virus a cikin ibada to ba sama da shirka lalata gaba ɗaya za ta yi corrupting din memory din zai tashi daga aiki in akwai shirka a ciki shi yasa ka duba nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kowane annabi Allah ta'ala ya bashi tabbaci na wata addu'a ta musamman da in ya roƙa wa al'ummarsa Allah zai karba yace kowane annabi yayi tata ni kadai ne ban yi tawa ba na adana ta na koye ta saboda in nemi alfarma in yi addufani da wannan addu'ar Allah ya bani ceton al'ummata ranar alkiyama kuma al'ummata kada hankalinku ya tashi wannan ceton zai shafi duk wanda ya mutu baya shirka kaga duk mutumin da ya mutu yana gaskata bokaye ko yana gaskata yan tsubbu ko yana zuwa wajen yan bori ko yana yin shirka a cikin ibadarsa to kaga shi ya tashi daga aiki kamar yanda muka yi ta karanta tun a farkon littafin Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shirka wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi da kaga kenan daga cikin asbabul jaliba li shafa'a akwai tauhidi daga cikin sabubban da suke jawo mutun ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tauhidi daga cikin dalilan da za su nesanta mutun daga ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shine akwai shirka Allah ya raba mu da ita na biyu asiyam azmi daga cikin al asbabul jaliba li shafa'a sabubban da suke jawo mutun ya samu ceto akwai azmi ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyamah yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi fayushaffa'ani annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace kaga azumi kaga al-qur'ani wadannan ibadun guda biyu ladan su ranar tashin al-qiyama ladan su da girman su ya kai yanda su wadannan ibadu guda biyu za su zo su nemi a ba su cetan bawa ranar alkiyama a ba su belin mai karanta su azumi zai yiwa bai Allah bayanin dalilin da yasa yake so a bashi belin wanda yake yin sa Qur'ani shi ma zai yi bayani wa Allah madaukakin sarki dalilan da yasa yake neman beli ga wannan wanda yake cikin garari a bashi cetan sa a bashi belin sa yaqulu siyam azumi zai fara yin bayani zai zama lauya zai dinga kare mai shi ranar tashin alkiyama yace ay rab ya ubangiji mana'tuhu ta'am ni ne wanda na hana shi abinci na hana shi cin abinci washahawat da abubuwan da suka shafi sha'awa na ainihin wato mata bin nahari da rana ni na hana shi ga yunwa yana ji ga abinci zai iya ci ya fito kuma ba lalle a san ya ci ba amma yake ci ya Allah yayi kokarin kare kansa daga abubuwan da suke tasowa mutun na sha'awa saboda yana yin azumi to ya Allah madaukakin sarki ina so ka bani ceton sa fashaffi'ni fihi ka bani belin sa ya Allah wa yaqulul qur'an azumi yana nan yana ta yi wa Allah wannan magiyar yana neman a bashi belin ka kuma can dama kuma qur'ani shi ma kuma gashi kana karanta shi shi kuma alqur'ani sai yazo yace ya rab ya ubangiji mana'tuhu an-nawma bil-layl na hana shi bacci da daddare mutane suna bacci ko dai ya haddace ya tashi yana qiyamul layl da qur'anin da ya haddace ko kuma yana kokarin ya haddace mutane sun yi bacci shi kuma yana ta kokarin ya haddace rabin shafi saura rabin shafi ya haddace aya biyar yana so saura aya biyar ya haddace rabin sumuni so yake karasa mutane suna ta bacci shi kuma yana ta ainihin wato karanta alqur'ani mana'atuhu an-nawma bil-layl na hana shi bacci da daddare bai kwanta tun farkon dare har gari ya waye yana bacci ba sai da ya tashi ya waru wasu mintuna ko wasu awoyi wato yana karanta alqur'ani yana karanta ne ko dai a cikin sallah ko kuma yana karanta ne a wajen sallah fashaffi'ni fihi ya Allah ka bani ceton sa ya Allah bani belin sa fayushaffa'ani manzo Allah ya ce sai a ba su belin ka sai a ba su ceton ka sai ka samu ceto ka samu kubuta daga halin da kake ciki saboda azumi da kake yi da kuma karatun alqur'ani to kaga daga cikin asbabul jaliba lishafa'a akwai yawan azumi ka yawaita azumin nafila ga ramadan dama shi wannan baka da zabi wajibi ne to ka yawaita na nafila wanda in baka yi ba za a ce me yasa baka yi ba to amma saboda ire-iren falalolin da suke karkashin wannan azumin mukan da kake yi ka ji ma ranar tashin alkiyama in ka zama customer din azumi ranar tashin alkiyama shi da kansa zai zo ya ce ya Allah na hana shi cin abinci yana azumin litinin da alhamis ko yana yin wato siyamu ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata ya Allah ko yana yin azumin mukan duk da aka sanar aka kuzuzuta su ta hanya ingantacciya cewa sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ko kuma yana yi ya Allah yana yin su da haka ya Allah ina ka bani ceton sa alqur'ani shi ma kaji yana daga cikin karanta alqur'ani damuwa da alqur'ani ko ka haddace shi ko karanta abin da ya sawaka ko haddace abin da ya sawaka wannan duk yana daga cikin al-asbabul jaliba lishafa'a yana daga cikin dalilan da suke jawo mutum ya samu ceto ranar tashin alkiyama kaga hanyoyin da zaka samu ceto ga suna ana ƙara fadada su Allah madaukakin sarki ka sa waɗannan ibadu mu lazumce su kuma ka sa su cece mu ranar tashin alkiyama na uku addu'a bima warada inda al-adhan daga cikin asbabul jaliba ne shafa'a sabubban da suke jawo mutum ya samu ceto ranar alkiyama shine addu'an nan da tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ladan yayi kiran sallah qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man qala hina yasma'u an-nida duk wanda lokacin da yaji mai kiran sallah yayi kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Ga wani zikiri, wata addu'a da za ta jawo wa mutum samun ceton manzon Allah ranar tashin alkiyama. Manzon Allah ce duk wanda ya ji ladan mai kiran sallah, yayi kiran sallah ya gama, yayi wannan addu'ar Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma zuwa karshenta, manzon Allah ce halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, ceto na ya halatta a gare shi ranar alkiyama. Yana daga cikin wanda zai samu ceton Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda yana roƙawa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-wasila wal fadila. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasila dinnan ko fadila, wasila dinnan wani matsayi ne da Allah madaukakin sarki ya ce zai bayar da shi ga wani mutum daya. Manzo Allah ya ce ina fatan in zama ni ne. Da haka duk wanda in an yi jikin mai kiran sallah yayi kiran sallah yake yin wannan addu'ar, yana taya Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar Allah ta'ala ya tabbatar masa da wannan matsayin, duk da cewa matsayin sa ne. To duk wanda ya taya Annabi sallallahu alaihi wasallam samun wannan matsayin, manzo Allah ya ce ni kuma yana cikin rukunin mutanen da za su shiga cetona. Daga cikin ainihin wato asbabul jaliba lishafa'a shine sukunal madinati, sukunal madina wa sabri ala la'awaiha, zama a garin Madina da kuma hakuri akan kuncin rayuwa da mutum ya samu kansa a cikin garin Madina, ko kuma wahalhalu ko rashin lafiya da mutum, saboda kila wani lokaci mutum ya shiga garin Madina sai ji yanayin bai karbe shi ba, da aka yin hakuri da wannan yanayin ba tare da mutum ya fice ba yin hakurin, to shi ma yana daga cikin asbabul jaliba lil shafa'a. Mutum ya zauna a garin Madina a matsayinsa na ɗalibi mai neman ilimi, ko a matsayinsa na ɗan kasuwa wanda ya je neman kuɗi, ko dai wani dalili ya kai shi. Shi yasa malamai suka ce wannan hadisin shin yana nan ko kuma ya shafi wancan lokacin, domin lokacin za a ga Madinan ba irin Madina bace ta yanzu, wanda a yanzu za a ga akwai abubuwan more rayuwa a ciki, akwai kaza akwai kaza akwai kaza, sai kai tunanin ma to wace wahala za ka samu a cikin garin Madina. To kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi hadisi cewa babu wanda zai yi hakuri akan yanayi irin na garin Madina, ko tsananin zafinta, ko ainihin wato yanayin ya zama bai karbi jikinsa ba, ya dinga yawan rashin lafiya, ko kuma ya shiga shi ya zamanto kowa ya samu wadata shi kuma yana cikin talauci da kuncin rayuwa, amma ya yi hakuri, saboda nan ne garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan ne masaukar wahayi, a nan gangar jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Da aka yi hakuri ya zauna a cikin garin Madina, face manzon Allah ya cece shi ranar kiyama. Ina fata an gane, shine sukunal madinata wasabri ala la'awaiha, zama a garin Madina da kuma yin hakuri, ala la'awaiha ma'ana ashidda walju' walmashaqqa waljahd, wato ko dai mutum ya zamanto shi baya samun abinci da kire yake cin abinci, tunda yanayi na rayuwa Allah ta'ala kan jarauci bawa a duk inda yake. Kila ga mutane wasu suna cikin wadata, kai kuma ka je garin Madina sai kaga kaman Allah ya jarabce kai, ga za ka zauna ko ba za ka zauna ba, sai ya zamanto hanyoyin samun ka sun ragu. Ina fata an gane. To shi yasa akwai ainihin wato a Abi Sa'id Maula al-Harawi ya tambaye Abi Sa'id al-Khudri, yake cewa na zo garin Madina amma yanayin ta gashi ina cikin yanayi, ga iyalai sun yi mun yawa, da haka ina so in fice daga garin Madina din nan. Mai yiwa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kila in na tashi daga garin Madina na koma wani garin, kila zan iya samun ainihin wato canjin rayuwa. Ya kake gani? Ya tambayi Abi Sa'id al-Khudri. Yanayi yayi yanayi, gari yayi gari, ga nauyin gida, ga al'amura ba sa tafiya. So nake tunanin naji labari in mutum ya tafi guri kaza akwai harkoki da ake yi a can, ko mutum ya bar nan ya koma can, kila ko zaka samu canji, zamu samu canjin rayuwa. Sai yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai yi hakuri da yanayi irin na garin Madina, ya zauna a ciki har Allah ta'ala ya karbi rayuwar sa, face manzon Allah ya cece shi ranar kiyama. Babu wani gari da Allah ta'ala ya masa wannan alƙawarin sai garin Madina. A ce ka yi hakuri da yanayin da ka, amma Kano ta yi zafi, sai ka tafi Abuja ko ka tafi Lagos. kuma wani zaka da ya matsa daga inda yake in ya matsa dama arzikin ne a can kuma ya tsaya nan yana abun nan da aka da ya ban nan ya matsa can sai ya ganshi kuma ya dawo cikin yanayi na wadata to amma shi kuma garin Madina kaji yana da wata khasiyya ta sa ta musamman duk wanda ya hakuri da yanayin da ya samu kansa cikin garin Madina wani kuma ba talauci bane kawai yanayin ne bai karbe shi ba kamar yanda lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da suka dinga zuwa sai yanayin bai karbe su ba sai ga cikin mutum ya lalace abu ya rude ko kuma mutum yayi ta zazzabi akwai wanda yanayin bai karbe su ba har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su je a ba su nonon raƙumi da fitsarin raƙumi wanda suka zo suka karbi musulunci daga bisani kuma sai aka hada su da makiyayi wanda yake kula da dabbobin zakka aka ce su je ya shayar da su fitsarin raƙumi da nonon raƙumi har su warke da suka je can kawai suka kashe makiyayin suka kore raƙuman suka tafi da su can sai labari ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen nan sun yi riddafa sun ce sun bar musulunci kuma sun kashe makiyayin sun kore dabbobin Annabi ya tura ya ce a je a dawo da su aka bi su sun yi nisa aka dawo da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka tsire musu idanuwa aka yanke hannayensu da kafafuwansu min khilafin sannan aka jefar da su cikin rana Annabi yace ko sun ci a basu ruwa kar a basu innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard an fahimta shi yasa aka ce wani bawan Allah ya zo yace ya baikin Allah na yi maka mubaya'a wasu suka ce hadithin malamai sun masa fasarori guda biyu wasu suka ce ridai yazo yace kai shi gaskiya yanayin nan nagarin nan shi bai masa ba mubaya'a da yazo ya warware ta Annabi yace a'a ya sake dawowa yace ni fa mubaya'an nan so nake warware ta yace a'a ya sake dawowa mubaya'an nan ni da nayi maka so nake warware ta wasu suka ce mubaya'ar musulunci yace zai warware wasu kuma suka ce a yayi wa Annabi alƙawarin zai zauna tunda yayi hijira ya da nan ba zai bar garin Madina ba to kuma yazo ya ji yanayin yayi masa ba yanda yake so ba baya jin dadin yanayin sai yake so ya warware wannan mubaya'a ta ci gaba da zama a garin Madina na hijira zai tashi bata Annabi ya ce masa a aka ce daga ƙarshe ya fuci wasu suka ce ridai in ka koma cikin lafazin hadisin ko sharhin hadisin wasu suka ce a ba ridai ba abin da yace hijirar da yayi daga garin su ya dawo nan ita ce yace ya warware da ba a bashi dama ba kuma ya fice sai manzo Allah yace dama Madina ba duk wato yanda ka san zigazigi alkir abin nan da yake wanke karfe ya tsaftace shi to haka garin Madina yake kawar da yake korar dukkan wanda yake zuciyarsa ba mai kyau bace mun karanta hadisin a cikin alamomin tashin alkiyama a can bayan kun tuna ina fata an gane da haka duk wanda Allah ta'ala ya kaddara masa zama a garin Madina shi yasa sai aka tambaye Sheikh Salih Al-Munajjid wani ya tambaye shi yake cewa yana da iyalansa a garin su sannan yana da mahaifiyarsa kuma ita ce take wato ita shi yake kula da ita yanzu kuma wani assignment ya kawo shi garin Madina to kuma gashi zama yayi zama ya dan zauna a garin yanzu yana shaukin iyalansa saboda ya dade ba tare da iyalansa ba ga kuma ainihin wato a mahaifiyarsa yanzu in ya fice daga garin Madina shi ma yana daga cikin wanda la yasbiru ala la'awaiha shi ma bai yi hakuri da yanayinta ba ko kuma shi yana da wata mafitar daban sai Sheikh Al-Munajjid yake ce masa a ba na jin zaka iya shiga karkashin su domin kai ba la'awaiha bane ya fitar da kai an fahimta wasu uzurruka ne can gida na farko kai mai iyali ne kila kana ka dade ba tare da iyalinka ba kana son kusantar iyali kuma ba sa kusa da kai na biyu mahaifiyarka tana can kila in ran ta ya baci akan ka kuma sai wato kuma wani wata matsala kuma sai ka fada cikin ta duba da wannan sai yasa kake ganin bari ka koma gida dan ya zamanto ka koma ka dauke kewa cikin iyalanka sannan ka ci gaba da kula da mahaifiyarka in ya so bayan ka kwana biyu ko wani abu makamancin haka dawo yace ba na jin zaka shiga cikin karkashin wannan cikin shari'in hadisin malamai suka ce to wanda yaje ziyara fa kaman mahajjata da suke zuwa ziyara su ma abin ya shafe su wani daga cikin magabata wani yake cewa koda
kwana ɗaya mutun yayi shi ma ya shiga ciki ya zauna ya ji yanayin bai masa bare ya hakura dama kwana ɗaya zai yayi hakuri iya wannan kwana ɗayan ya fita shi ma ya shiga ciki amma Sheikh Albani ya ce ana magana akan kamar yanda sukunal madina kaga zamani zamani yayi zama zamani dindindin mutun ya je zama ko dan garin ne dama ko kuma ya samu takaddar shedar zama a garin ya je ya zauna sannan kuma sai aka samu yanayi ka Allah ya kawo jarabawa a yanayin lafiyar jikinsa domin la'awa wa shidda wasu sun kawo lafazin guda biyu akwai shidda da la'awa shidda shine tsananin rayuwa ya zamanto rayuwar ta kunta ta sabon mutum ya zamanto yayi karanci kuma ga nauyin da ke wuyansa la'awa kuma suka ce zai ko kuma suka ce la'awa shine wancan shidda kuma shine wanda zai iya shafan lafiyarsa ya zamanto lafiyar jikinsa yanayin bai karbe shi ba da haka tunda yaje yau lafiya in ya dan samu sauki kuma bayan kwana biyu sai ya sace kwantawa saboda yanayin an bayyana to ala ayi halin dai wannan suka ce shi ake nufi da sukunal madina was sabr ala la'awaiha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yasbiru ahadun ala la'awaiha babu wani mutum daya da zai yi hakuri akan wahalhalu da yanayi ainihin wato na garin Madina duk ya jure ba tare da ya fita daga garin Madina ba fayamutu biha ya mutu a cikin garin Madina illa kanat lahu shafi'an aw shahidan yawmal qiyama illa kanat lahu shafi'an aw shahidan yawmal qiyamati idza kana musliman sharadi kenan face sai wannan mutuwar zaman nasa sai ya zama ita kanta garin Madina sai ta zama masa mai ceto a gare shi kuma mai bada shaida akan sa ranar tashin alkiyama in musulmi ne kaji ita kuma garin Madina tana da wannan khasiyya din shine wani mawaki yake cewa Allah kaini Madina in mutu can suka ce ko garin Makka ba shi da wannan khasa'is din annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina kawai ya faɗa kenan da zaka je garin Makka kaga an dame ka da baladen din nan suna ka je kai ka da niyyar ka samu abin nan a matsayin ka na cikari kaga ana tabin ku da gudu kuna ta shiga cikin kuna hawa dutse kuna shiga kwararo a guje kaga kai ashe haka neman kudi yake a garin nan kaga kai ba za ka iya ba ka dawo kasar ku ba komai ba wani hadisi da yace ka su hakuri akan lawaiha an fahimta wannan kenan yana daga cikin al-asbabul jaliba li shafa'a zama a garin Madina da yin hakuri akan duk yanayin da mutum ya samu kansa a cikin garin wa alaikum assalam ai yanzu yana nan ai mun ce yanayin ba wai sai an koma kila can kace ai lokacin ba abubuwa kaza ba kaza shi kunci in Allah ta'ala ya tashi jarabta mutum da kunci yanzu yana cikin AC sai ga yana gumi oba ga gani ga mutum a cikin katuwar mota amma kai ka fi shi fara kike da yasa me yake ya ga katuwar mota amma in ka kalli fuskar sa zai ga ba annuri ba abin nan sai da haka ai Allah ta'ala ta waman abin nan waman yurid an dhikri ko fa inna lahu ma'ishatan waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka shi kuncin rayuwa ya ba wai lalle sai kana cikin fanka da wutar lantarki da waye sai ga dan uwanka yana kawai ya fi ka kwanciya hankali ya ci rogo da gyada ya ci zogale da dinkin kai kuma ga kaji da zabi kana ta taushe kansa amma kuma baka cikin nutsuwa Allah ta'ala ya ga dama shi jarabawa ko ina da haka kar ka dauka la'awai hadin babu yanzu kana iya zuwa can ka samu a garin Madinan wani har yanzu yana cikin yanayi na rayuwa ai la'awa ne ai shi yasa suka ce hadithin yana nan ila yawmil qiyama da haka duk har yanzu mazaunan can wa'anda duk suka yi hakuri daga yanayin ko kuma ka samu kila mutum yana can din kuma mai kuɗi ne amma yanayin ta da ya dan je Ingila ko ya je America sai ji ya samu lafiya to kaga wannan ai akwai sai imanin gaske dama gashi mala'u ne yana da kuɗi amma duk inda ya bar garin Madina ya je Riyadh ko ya je Makka ko ya fita daga kasar ya je wata kasa sai ya ji ya samu lafiya sai ya ji yayi sati biyu sati uku lafiya kalau amma da ya dawo kila baya cikakken sati sai yayi rashin lafiya kaga shi ma la'awai hadin an gane As-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin asbabul jaliba lish shafa'a akwai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati lalle yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da za su sabbaba maka samun ceto ranar alkiyama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man salla alayya hina yusbihu, wanda duk yayi min salati lokacin da aka asuba tayi, yayi sallar asuba, bayan sallar asuba yayi min salati asharan goma, wa hina yumsi asharan, lokacin da ya yammata yayi min goma, adarakat ku shafa'ati yawmal qiyama, wannan ceto na zai riske shi ranar alkiyama. Duk wanda zai yi wa annabi salati da safe goma da yamma goma, salatin ibrahimiya kai guda goma da safe, kai guda goma da yamma, to ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai riske ka sallallahu alaihi wasallam. Da kaga kenan sai ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shi ma yana daga cikin al-asbabul janiba li shafa'a ainihin wato yawmal qiyama. Na shida, salatu jama'a, salatu jama'atin ko salatu jama'atun min al-muslimina 'ala al-mayyit al-muslim, wato sallar jama'a daga cikin musulmai ga mamaci shi ma musulmi, wato idan mutun ya mutu ana so a gayyato mutane da yawa su zo wajen sallar sa. Allah madaukakin sarki ya taimake shi, aka ce kaman mutum 150 ko mutum 200 ko mutum 500 ko sama da haka sun zo sun taru wajen yi masa sallah, kila din an tace an tace sai a samu ainihin wato adadin da ake bukata, domin tana yiwa in Allah ya taimake shi sai ga cikin mutum 100, kamar yadda zamu karanta a hadisin, aka samu mutum 40 a ciki ba sa shirka, Allah zai ba su ceton sa. An bayyana, to kaga in su 40 din ne kuma aka samu guda 5 a ciki suna da matsala, to kaga requirement din bai cika ba. Shi yasa ba laifi a gaggaito mutane a sassanar a duko ina ga yawa mutane an yi rasuwa guri kaza, wani ya rasu ana gayyata mutane janaza, saboda haduwar mutanen da yawa akwai alheri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mayyitin, babu wani mamaci, to salli alaihi ummatun min almuslimina, da al'ummar musulmi za su hadu su yi masa sallah, ya buluguna mi'a, da za su kai mutum 100, kulluhum dukkanninsu, yashfa'una lahu, suna nema masa ceto, illa shuffi'u fihi, face Allah ya ba su ceton sa. To kaga su ma sai an sanar da su yanda ake sallar gawa, ta iyawa mutum 100 ne, amma mutum 10 ne kawai suka san yanda ake sallar gawa, rago kawai ga sunan kinkirin kin kawai a tsaye. Inda mutum zai yi da sallah ka ce wai to kai ya kai sallar nan, ce kawai dai nazo dai ni ma dai naga ana takabbara nayi kabbara. To kaga wannan ai kaga baya cikin lissafi, me kaga sai shuffi ufi sun nemi ceton a ba su ceton sa. To kaga sai ka sanya zaka ya wato in ka zo yi wa mamaci sallah, kaga kenan ka dinga cewa ji ina ka shufa'a alahu fa shafi'ina fihi, ka dinga yin addu'a, ya Allah mun zo maka muna masu neman beli, muna masu neman ceto a gare shi, ya Allah ba mu ceton sa. To amma kai ma rigarka da dauda, zuciyarka da dauda, kai ma baka da tsarki, kaga Allah ba zai saurara addu'a ka ba. Shi yasa aka ce a kira mutane da yawa, kila a cikin mutane da yawa Allah ta'ala sai ya samu wayanda suke sun cika requirement din, sai ya ga mutun ya tsallake ceton masu yi masa addu'a, yanzu shi kuma ya shafe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mamaci da zai mutu, al'umman musulmi da suka kai mutun 100 su tsaya akan gawa su yi masa sallah, dukkanin su kuma suna neman ceton sa, illa shuffi ufi, manzo Allah yace face sai an ba su ceton sa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin yamutu, babu wani mutun da zai mutu, fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, asamu mutun 40 su tsaya akan gawarsa, la yushrikuna billahi shay'an, sharadi kenan ba sa shirka da Allah, ba sa shirka da Allah, illa shafa'ahumullahu fihi, sai Allah ya ba su ceton sa. Shi yasa hatta sallan nan da kake renawa ko kake ganin abin nan, ya kamata in kaga cewa area da kuke yi, area da kuke wanda suke yin sallar baka yadda da ingancin su ba, to kai wasiya, sai in ka mutu wane ne zai ma sallah, in baya nan wane, in baya nan wane, kaskai kaba. Kai ne zaman to shi ma imamul mushriki ne, shine a gaban sallar ka, ba wani wa zai kalle shi, dan tsubbu ne, matsafi ne, boka ne, shi ma yana zuwa yana yi wa mutane bokanci, kuma a kasar Hausa ka san kowa malami, boka ma yake jana a wani gidan wani malami can baya, malam gobe da nisa wai malam gobe da nisa kuma malam wai gobe da nisan yazo yayi wa mutun tsafi ba zai kai gobe ba shine malam gobe tayi nisa yanzu nan zai tashi mutun daga aiki an atom ne a kuma malam shi ka san malam Bahaushe ya wato istilahin sa na wannan kalmar ta malam ko me san ka ma sunan ka malam eh zaka ji ana malam jumana malam da kai aiki to kaga kar ya zamanto an samu haka kamata yayi ya zamanto kuma sanar da ƴan uwa waɗanda aka san ana an yadda da nagartar su zamanto sun halarci gawar mutum ba wai kawai a ci gayyato mutane kowanne a mutanen duk su zo kowa ana buƙatar su amma a tabbatar mutanen kirki duk an gaggaya musu wana ana gayyata su rasuwa ne waɗanda ake kyautata musu zato kila a cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki ya taimake ka yazo kan gawar ka yayi addu'a shikenan tunda akwai man law aka sama ala llahi la barra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin bayin Allah ko wanda in yayi wa Allah rantsuwa baya kafara an bayyana to kaga kenan wannan hadisin ya nuna cewa in dai musulmi suka tsaya sun kai mutum 40 in dai sun kai mutum 40 sharadin ba sa shirka in ma sun yi to sun tuba sun daina yanzu ba mushrikai bane lokacin da suke ma sallah musulmai ne tantagariya sun tuba sun daina ko kuma ma ba sa yin shirka samsam yanzu ga su sun zo a tsaye suna sallah manzo Allah yace to yashfa'una lahu suna nema wannan mamacin ceto illa shufi'u fihi illa shafa'ahumullahu ainihin wato fihi face sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ba su ceton sa to kaga wannan shi ma yana daga cikin asbabul jaliba a samu mutanen kirki su zamanto sun zo kan gawar mutum wajen yi masa sallah na shida kasratu sujud yawaita nafil fili domin ba za a yi sujada ba sai an yi ruku'u ba za a yi ruku'u ba sai an yi tsayuwa to amma sai aka faɗi gaba mafi muhimmanci a cikin sallah ita ce sujada dan babu wani guri a cikin sallah dan bawa ya fi kusantar Allah sama da sujada shi yasa sai aka ambaci wato aljuz'u yuradu bihi alkul an ambaci wani bangare amma ana nufin gaba daya ba ana nufin kawai ka zo ka tsaya kawai kamar yanda ƴan qur'anin suka ce sun ce wannan sallar akwai wanda naji shi yana sallar nan gohoci ba wani sallah kawai sallah ruku'u wata ibada ce mai zaman kanta kawai kaga dama an ka zo kawai ka ce sai kai ruku'u kawai kai minti 5 ko minti 10 kawai ka tashi ka tafi ka ba yayin yi sallama ka zo mutun ya bata sujada ibada ce mai zaman kanta kawai da ka zo cikin masallaci zancen a tsaya a daidai ta sau a yi karaka a kawai an zo kawai ka tsaya kawai ka faɗi sujada in kai sujada adadin mintunan da kake ganin yayi maka kawai ka tashi ka tafi ka kawai an fahimta saboda duk wanda bai bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya faɗa kwata yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayanin addini sai suka ce za su gane addinin da kansu shi yasa wani da ya gawurta a cikin su yace to ya gano malamin nasu ma batacce ne yace da ina ake yin sujada yace da goshi yace ashe kai ma ka bata da nan ake yi wayakhiruna lil azqani sujadan haka Allah yace wayakhiruna lil azqani nan ne azqani sujadan ashe kai ba gane addinin ba muna tabin ka ashe kai ba gane wai gawa da goshi ake sujada da nan ake sujada a kai ne kace wallahi shi ya ce zai da na ake yi an bayyana Allah ya kiyaye wanda Allah ya shirye shi ne shirye Allah ka shirye da mu dan haka yawaita sujada anan kasratu sujud kamar ka ce kasratu nawafil yawaita sallah yawaita nafil fili domin ba za ka yi sujada ba sai ka yi ruku'u haka ne ba za ka yi ruku'u ba sai ka tsaya ba za ka tsaya ba sai ka yi karatu sai ka tara kambara sai ka yi kaza kaga dai ana nufin kai sallah ma'ana kasratu sujudi yawaita sallah me yasa aka ambaci sujada ba a ce kasratu ruku'i ba ko kasratu qiyami ko an ambaci gabar da tafi kowace muhimmanci a sallah ita ce sujada mafhum Ar-Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami an karbo daga Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami Allah ya kara masa yadda wani hadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam khadim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima annahu qala yace kuntu abitu yace na kasance abitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwana nake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai yana bakin kofa bayan ya yi wa annabi hidima tsawon rana tsawon yini in dai manzo Allah yana da bukata shi ba shi da bukata ko aina rumfarsa ta kasuwa da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da bukata sa zai kulle shago shi lokacin sa na annabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana sannan kuma da daddare zai zo ya tsaya bakin kofa yace ko nan je an ce ba ga kusa ne Rabi'a yace ina nan yace wani lokaci sai dan bacci yarin da yayi ne amma ina nan a bakin kofa yace tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nake kwana ina bakin kofa gidansa da naji kira zan je na san bukata ce zai aike ni zai sa ni wani aiki wannan bai more ba hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadiman gidan shugaban kasa ba ka gani za ka san caba suna har ma wani abun tantin kaho ne hadiman gidan bila ne hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana yace fataituhu bi wudu'ihi wa hajati yace nakan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwan alwala in zai alwala ni nake dauko masa ruwan alwala kawo masa wa hajati da bukatarsa duk wata bukata in annabi zai je ko zai aike guri kaza ni zan je in yi masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karamci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rahama da tausayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kula da wannan kaiwa da komowa da wannan sahabin nasa yake yi da aka sai yace ya kamata ya saka masa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu manzon Allah shine sayyidul mukafa'a wanda diye muku abun kirki ku saka masa ba wanda ya iya sakayya sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace zo nan ya kira shi fa qala yace sal roke ni tambaye ni kaji ba a wata ruwaya da zamu karanta yace a dan banin yi nazari manzo Allah yace ya baka dama roke shi da abin da kake so ai ba Allah ya garaje ba dan mutun yaje kuma ya roki abin da kuma daga baya zai zo ci dan ya sa yace ya rasulullah zan dan yi nazari an bayyana kamar yanda yace wa aqumu lahu fi hawaijihi nahari ajma yace hatta yusalli rasulullah sallallahu alaihi wasallam isha al-akhira ko akhira yace sai wani lokaci sai manzo Allah ya sallar isha'i fa ajlisu bi babihi zan zo zauna kofar gidansa idza dakhala baytahu aqulu la'allaha an tahdathu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haja yace zan zauna kofar gidansa saboda gani nake mai yuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake dai yanzu an yi sallar isha dare yayi ya shiga gida kila wata bukata kuma ta taso ta aike yace sai ya zauna kofar gidan yace bana gushewa ina jiyo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanallah 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 wa bihamdihi wa bihamdi yake cewa wani lokaci baciyar jinjayen wani lokaci dai haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai Rabi'a salni ya Rabi'a utik roke ni ya kai Rabi'a abinda kake so in baka qala yace fa qultu sai nace anzuru fi amri ya rasulullah abin nan baya bukatar gaggawa ina so a dan bani dama dan je in yi nazari ya ma'aikin Allah thumma a'lamu kadhalik sannan zan zo in gaya maka abin da nayi tunani yace naje mafakkartu fi nafsi naje nayi tunani in kai ne ko ni yace da na gama tunani kawai fa arabtu sai na fahimci anna dunya munqati'a za'ila farkon sakon da yazo kwakwalwata na fahimci duniyan nan shirme ce gushewa zace kuma zata datse wa anna li fiha rizqan sayakfini wa ya'tini sai kuma ina da arziki na a cikin ta zai zo mun kuma ya ishe ni ba dai to bane in ci riga in sa an dan samu wani gurin kwanta yace wannan Allah ta'ala ya kaddara wa kowa arzikin sa ba zai mutu ba sai ya cinye shi ba arziki bane shine dai wannan ka ci ka sha ka kwanta kai bacci ka tashi ka samu gurin kwanciya ka samu gurin da zaka rufe tsareci kuma ka ci to ba shikenan ba yace sai na fahimci wannan duniyar katse guri da tsatsiya ce za ta gushe kuma ina da arziki na a cikin ta gurgudan abin da Allah ya kaddara mun zan samu yace dan haka fa qultu sai nazo nace as'aluka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li akhirati ko as'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li akhirati ce kai kawai zan zo in roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi lahira ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi a wajen Allah qala yace fa qultu na'am ya rasulullah as'aluka an tashfa'a li ila rabbika fayu'tikani a wannan ruwayar yace kawai roƙon da nake ma ina so ka cece ni a wajen ubangijin kai yantar da ni minan nari daga wuta kawai ka in shiga wuta ni babban abin da nake so ka neman min alfarma wajen ubangijin ka kai ya sani a wuta fa qultu la wallazi ba'athaka bil haqq ma amarani bihi ahadun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ya umarce ka kai wannan tambaya kai wannan roƙon wa da wa kai shawara yace na rantsa da wanda ya aika ka da gaskiya ba wanda nayi shawara da shi ban tambayi kowa ba ba kuma wanda ya umarce ni in zo maka wannan walakinnaka lamma qulta salni uudik sai dai kai lokacin da ka gaya mun cewa in roƙe ka zaka ban kuma na duba matsayin da kake da shi a wajen Allah madaukakin sarki kawai nazartu fi amri wa arabtu anna ad-dunya munqati'a wa za'ila kawai sai na fahimci duniyar nan ba ita yake kamata in roka ba domin duniyar nan za ta kare kuma ina da arziki na gurgudan abin da Allah ya rubuta min kuma zai zo min fa qultu as'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne yake wa kaina shawara na ce kawai zan roki manzon Allah li akhirati game da abin da ya shafi lahira ta to shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabin yace fasa mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dawilan manzo Allah ya shiru ya dade yayin shiru sannan ya dade thumma qala li sannan yace inni fa'ilu ba damuwa zan aikata haka amma fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud shine mahallu shahid aljannar ko wutar ba na manzon Allah bane na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa lokacin da yace kawai so a wata ruwaya as'aluka murafaqataka fil janna so nake in zama yanda na zama koda yaushe ina abota da kai anan duk inda ka je muna tare so nake mu zama haka a cikin aljanna a wannan ruwayar kuma sai yace so nake kawai ka Allah ya sani a wuta to wannan shi ma sai manzo Allah ya ji yayi bambadanci sai shi ma yayi kirari ya roki Allah an bashi wannan dama shi sai yace sai shuru dade sannan sai yace to zan aikata haka amma duk da haka abinda nake so da kai ka taimaka min akan ka bi kasrati sujud da yawaita ainihin wato sujada an bayyana ka yawaita sujada to wannan hadisin yana dauke da abubuwa da dama in kun fahimce shi dan haka wannan sahabi Rabi'a kawai yake ganin abinda zai roka shine ya roki aljanna kuma ya samu ni'ima da rabauta da zama da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ta wannan abinda Rabi'a ya nema abu ne mai tsada kuma wannan hadafin nasa hadafi ne zababbe babu mai fafutuka zuwa ga neman abinda wannan sahabin yake nema da kuma tabbatar da abinda wannan sahabin yake tabbatarwa sai sahabbai sai ma'abota himma madaukakiya sai ma'abota nitsatsin zukata wallazina alimu annahum abnaul akhira wanda sun tabbatar da su yan lahira ne kawai lahiran nan za su tafi dole wallazina ba'ul hayatad dunya alfaniya wanda suka siyar da rayuwarsu ta duniya qarariya واشتروا الحياه الاخره الباقيه da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa game da abin da ya nema sai dai ya nema shi ma daga wajen wannan sahabi bazla sabab li bulugi tilka almanzila ya nemi to yayi ruku da sababi da zai kai shi ga wannan matsayin wa zalika bi an yu'inahu ala nafsihi bi kasratil khudu was-sujud lirabbil ma'bud da haka sai ya ce to shi kuma ya yawaita ainihin wato a yawaita sujada ma'ana ya yawaita nafilfili wannan suna daga cikin al-asbab al-jaliba lishafa'a yawmal qiyama shine mahallu shahid daga cikin dalilan da suke jawo mutun ya samu cetan annabi ranar tashin al-qiyama shine yawaita nafila yawan sallah kamar yanda wannan sahabin ainihin wato Rabi'a ya ainihin wato fada to wannan hadisin yana da darussa da yawa na ganin ba sai mun karanta su ba ko a haka muka tsaya to mun fahimci ainihin wato fikihin hadisin ina fata an gane da haka aljanna tana da tsadar da dole sai an yi aiki shi yasa yake cewa annal jannata qalilun man yanaluha aljannan nan da kake kallo masu neman ta ba su da yawa wa yahsulu alaiha wanda suke so aljanna ta tabbata a gare su ba su da yawa wa hiya la tunalu me yasa yace saboda ba a samun tabibu jarradil aqwali faqad da maganganu surutu kawai baya ba mutun aljanna wa inna ma tunalu bil aqwali wal a'mal ana samun aljanna ne da maganganu da ayyuka wa zalika ba'da iznillahi wa mashi'atihi wa fadlihi wa rahmatihi wannan kwa bayan Allah yayi izini bayan ya ga dama bayan yayi maka falala yayi maka rahama ولذلك فقد قال ابن القيم ده هكا ابن القيم اشكن نونية لنسى يهيو الجنة وان ارن كراري ياكا وبيتكا ديوا كرقشون والنوان ده سيمون كارن تابا نبي يكي تشوى أن الجنة غالية وأنه لابد من دفع الثمن وذلك ببذل النفس والمال في ليلها ولذلك فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربيعة المعاونة على نيلها وحصولها بكثرة السجود الجنة تنادى سعداء kuma babu makawa sai mutun ya bayar da kudi ko ya bayar da afsaman kudi wa zalika bi badalin nafsi wal mal wannan kuma saman din shine mutun ya bada ransa ya bada dukiyarsa fi nailiha wajen samun aljanna walizalika dan haka ne faqad talaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min rabi'a manzo Allah ya nemi rabi'a al mu'awalatu ala nailiha yace ya taimakawa kansa kuma ya taimakawa annabi wajen nemanta wa husuliha da tabbatata bi kasratis sujud da kuma ainihin wato yawaita ainihin wato sujada sannan wannan hadisin yana nuna falala da darajar wannan sahabin Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami an fahimta ka duba yana daga cikin masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima amma saboda daukakar himmarsa da matsayinsa da kyawun manufarsa da kwadayinsa gabarin duniya da yanda yake kaunar lahira duba aka bashi dama har annabi cewa ya awa ghaira zalik yace huwa zak a wata ruwaya manzo Allah yace to naji wannan insha Allah zan yi shi da annabi so yake yi masa sakayya a nan duniya yi masa wani abu da zai ji dadi amma ya dage yace manzo Allah yace awa ghaira zalik banda wannan da ka roka kuma kana neman wani abu yace huwa zak ce ni wannan kawai ya ishe ni a ce gani ga ka a cikin aljanna kawai ya ishe ni awa ghaira zalik manzo Allah ya kuma maimaita masa yace a huwa zak ce wannan kawai yake nema qala sai yace fa'inni wato anan wannan ruwaya ta litafin fa'atatuhu bi wudu'ihi wa hajati فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة إن روقك إن زما أبوك إن زمنك أشكن الجنة قال يتي أو غير ذلك شن أقوان أبو باين هكا قلت هو ذات يتي ونن كدية إشين بانا سن ون أبو ني أنا الدنيا بانا سن كبان ون أبي أما إشين الله أبن دكوي نكسو هذا زي يتي أفا النبي هذا مثلا zai iya cewa ya rasulullahi eh to tunda ka ce banda wannan kuma sannan ina son kaza ko zai iya cewa kuma yana son kaza ai an kuma bashi dama ai annabi ya ce awa ghaira zalik banda wannan kuma baka neman wani abu kaga kamar an bashi dama wancan ya riga ya samu to kaga zai iya cewa kuma yana son wani abu a duniyan can amma sai ya ce huwa zak kabi da kawai can din yake kallo ya ce wancan kawai ya ishe shi قال يتفا عني على نفسك بكثرة السجود يتفا كتيم كاما أكن كنكا ديوة سجدة يسيم تاشي المبحث الرابع الحساب والميزان والحوض والسراء لامش قبياني أكن حسابي ميزاني واتو الحوض تبكي لكم السراء لي الله ما دوك كين سر كي أبام يكون صلى كيوا أبين لما وكرن تايز ما ديدي الله شبام لادا كسكرا لما كي الله ما دوك كين سر كي يأفي منا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك